sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yau Talata 26 ga watan 4 na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an zargi Fulani da kai hare-hare ga al'ummar jihar Enugu, harin da ya haddasa hasarar rayuka. Bayan haka za ku ji rahoto akan ziyarar shugaban jam'iyyar PDP ta ƙasa a jihar Jigawa. Za kuma ku ji cewa wasu manyan jam'iyyar PDP sun yabawa gwamnatin shugaba Buhari akan yaƙi da cin hanci da rashawa da yake tare da yin kira akan
dole mai girma shugaban ƙasa sai ya ji yaƙi ji, ya gani yaƙi gani. Domin barayi a ƙasar nan, ina jin duk duniya a yanzu babu barayin da suka kai barayin Najeriya ƙarfi.
An jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani game da wannan rahoto. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙoƙarin da cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma don ganin an sami ɗoraren zaman lafiya tsakanin al'ummar yankunan da aka kwato hannun 'yan Boko Haram ke yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya kuma za ta kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Ana kyautata zaton Donald Trump zai lashe zaben tsaye da ɗan takara a dukkan jihohi biyar da za a gudanar da zaɓe yau Talata, ya ƙara yawan wakilai da yake buƙata na samun jam'iyyarsa ta Republican ta tsaye da shi takarar shugaban ƙasa. Za a kada ƙuri'a ne a jihohin Pennsylvania da Connecticut, Delaware, Maryland da kuma Rhode Island, bayan sanarwar da abokan hamayyar Donald Trump suka fitar cewa za su ɗauki matakai na musamman domin hana shi samun rinjaye na wakilai. Trump ya bayyana yunkurin ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich a matsayin abin takaici, kamar sauran zaɓukan da aka gudanar a baya a yaƙin neman tsaida ɗan takara. Zaɓen na yau Talata yana da muhimmanci sabili da samun wakilai masu yawa zai taimaki Trump ya kai ga samun rinjaye na wakilai 1,237 da yake buƙata. Idan ya gaza samun wakilai da yake buƙata, ana iya zaben Cruz ko kuma Kasich a babban taron jam'iyyar da za a gudanar a watan Yuli. A takarar jam'iyyar Democrat kuma, tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton tana kan gaba a binciken ra'ayoyin jama'a a jihohi huɗu daga cikin biyar da ake kada ƙuri'a yau Talata, yayin da Bernie Sanders yake da kan gaba a jihar Rhode Island kaɗai. Idan Clinton ta samu galaba a zaɓukan da za a gudanar yau, za ta ƙara wato kusanta samun zama 'yar takarar jam'iyyar ta Republican. Yanzu haka dai tana da wakilai 1,962 da suka hada da wakilai masu kada ƙuri'a da ake kira super delegate da suka yi alkawalin kada mata ƙuri'a. Akwai wakilai 462 a jihohi biyar da za a kada ƙuri'un. Akwai kuma 276 da 'yan takara za su iya samu cikin wata guda mai zuwa. Wato Clinton tana buƙatar ta samu sama da rabin wakilan kadai ta cimma samun wakilai 2,383 da take buƙata na zama 'yar takarar jam'iyyar Democrat. Duk da ƙalubale da Sanders ke fuskanta, ya yi ta jaddada cewa zai ci gaba da wato takara har a kai ga babban taron jam'iyyar da za a gudanar a watan Yuli. Ɗan jam'iyyar Democrat ɗin mai ra'ayin 'yan gurguzu yana yaƙin neman zaɓe ne tare da alƙawalin ƙara matsakancin albashi da kawar da son zuciya a harkokin siyasa da kuma rage ikon faɗa a ji na manyan bankuna da kuma ƙara samun wato damar masu jinya. Yana kuma samun gagarumin goyon baya daga matasa.
A yau Talata ake cika shekaru 30 da faruwar bala'in nan da ya afku a masana'antar sarrafa makamashin nukiliya ta Chernobyl, lokacin da wata fashewa ta janyo gurɓatar yanayi a wani yanki mai faɗi har kuma ta haddasa watsa iska mai guba zuwa cikin sararin sama. A lokacin da abin ya faru dai mutane biyu ne kawai suka mutu nan take, yayin da waɗansu su 29 kuma suka mutu cikin makonnin da suka biyo baya. Amma an yi kiyasin cewa daga baya ƙarin wasu dubban mutane sun halaka ta dalilin kamuwa da cutar sankara da waɗansu cututtuka masu alaƙa da gubar. Har yanzu akwai sama da tan mai tan na sinadarin uranium a cikin ma'aikatar, abin da ke haifar da fargaban cewa gubar na iya ƙara boyewa a yankin da tuni aka ɗauka a matsayin mai cike da haɗari, wanda kuma ake jin tsoron zai ci gaba da zama da fuskantar wannan ƙalubale daga yanzu har wasu shekaru 100 masu zuwa nan gaba. Jiya Litinin, masu ba da gudunmuwa na ƙasa da ƙasa suka yi alƙawarin ba da ƙarin tallafin dala miliyan 99 wajen kammala ginawa Chernobyl sabuwar matataran mai mara haɗari. Kimanin ma'aikata 7,000 ne suke aikin tsaftace ma'aikatar yanzu haka.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiya da ke da alaka da Al-Qaeda ta dauki alhakin kisan gillan da aka yi wa wani dan kasar Bangladesh mai rajin kare haƙin yan luwadi da abokinsa. Kungiyar Ansar al-Islam ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta kashe Zulhas Mamman da Tane Majundar jiya Litinin, sabili da su ne ke jagoranta yaya ta aƙidar luwadi a Bangladesh. Mutanen biyu dai suna gidan Mamman ne lokacin da waɗansu mahara biyar da suka yi shiga bultu kamar 'yan aika suka daddatse su da adduna. Mamman da Majundar sun mutu nan take. An ji wa wani mai gadi da kuma ɗan sanda waɗanda suka yi ƙoƙarin kama maharan raunuka da sarar adda. Shaidu da dama sun shaida wa 'yan sanda cewa maharan sun yi ta salati lokacin da suke tserewa, kuma suna kisan wanda ya kama da irin wanda aka yi wa wani mai rubuce-rubuce a Bangladesh shekarun baya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya ana ci gaba da zargin Fulani da makiyaya da hannu wajen aikata miyagun laifuka musamman a shiya kudu maso gabashin kasar. Harin baya-bayan nan da aka kai a wani ƙauye a jihar Enugu ya haddasa hasarar rayuka, ya kuma kawo zaman ɗarɗar musamman ma ga al'ummar Fulani da ke wannan yankin. Ga wakilin sashen Hausa Lamida Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
A Najeriya ana ci gaba da zargin Fulani makiyaya game da hannun aikata miyagun laifuka da suka hada da kai hare-hare da fashi da makami da kuma fyaɗe musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya. To, sai dai kuma shugabannin al'ummar Fulani da ke shirin kudu maso gabashin kasar musamman a jihohin Enugu da Abia sun bayyana cewar a wasu lokuta Fulani na aikata miyagun laifuka da dama, amma wasu lokutan ba su ne ke aikata tawa ba. Harin baya-bayan nan dai da aka zargi wasu Fulani da kaiwa a wasu ƙauyuka da ke jihar Enugu, farmakin dai ya yi sanadiyar hasarar rayuka da dama. Alhaji Gidado Idris shine shugaban kungiyar Miyatti Allah ta shirin kudu maso gabashin Najeriya, kuma ya tabbatar da kai farmakin, amma ya ce ba al'ummar Fulani ba ne.
Kun kai har a wani gari wa Enugu da mutum 10 kifa inda aka yi gaskiya, mu ba abu mai kyau ba ne, mu gaskiya ba mu goyi bayan haka ba, tunda mu ba mu san wanda suka yi wannan abun ba. Da hannun ba gaskiya Fulani Enugu ba san da wannan ba. Gaskiya mu ba mu san wannan abun da ka faru, kuma mu ba ma goyon baya a haka, kuma gaskiya muna bakin ciki da abun da ya faru, tunda mu da mutanen nan mu na lafiya shekara da shekaru ba mu da problem da su, don haka ba ma kaunan abun da zai same su kamar yadda su ba sa kauna masifa ta same mu, ba ma kaunan masifa ta same mu. Fulani ba ma irin wannan, sai dai mutane wayansu mutane su yi abun kawai su dangana da Fulani, amma ba Fulani ba.
Da hakan dai na tuntube wani basaraken gargajiya da ke kauyen inda lamarin ya faru ta wayar salula mai suna Igwe Enugu Apo ya ce. Yana cewa ne ni ba sarakin gargajiya ne, kuma lokacin da ka kira ni muna gudanar da wani muhimmin taro, amma dai daga bisani idan mun kammala taron zan kira ka, kuma muna tattaunawa ne dangane da abin da ya faru a ƙauyenmu. Mun tabbatar da farmakin da Fulani suka kawo, amma wannan taron da muke yi na shirin ɗaukar matakin da ya dace ne. Mr. Hassan Karma ɗaya ne daga cikin kwamishinonin 'yan sanda a shiyar kudu maso gabashin Najeriya, kuma ga abin da yake cewa
masu kiwo sun yi barna a cikin gwana. Abin da ya faru kasa Enugu ta karin jiya nan, ina kusa-kusa da wani kayoka na Anambra. To, yanzu suna gudu zuwa cikin kayuka na Anambra.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaidar Lamido Abubakar Sokoto, a shirinmu na dare za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wani mataki kuka ga ya dace a dauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma bari mu duba fagen siyasa. Yayin da gwamnatin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke cika shekara guda a watan Mayu na gobe, wato watan gobe kenan, jam'iyyar hamayya ta PDP cewa tana daukan matakan kwace madafin iko a shekarar 2019 a cewar shugaban jam'iyyar PDP ta kasa, Sanata Alhamadu Sharif, lokacin da yake jawabi ga 'yan jam'iyyar a jiya a Dutse, jihar Jigawa kenan. Ga Muhammad Ibrahim Kwari da karin bayani.
Shugaban wanda ya fara da jihar Jigawa a jadawalin kewaya jihohin Najeriya da ya tsara domin ganawa da magoya baya gabanin taron kolin jam'iyyar ta PDP da za a yi a watan gobe na Mayu, ya ce hakan na daga alƙawarinsa na farfado da ruhin jam'iyyar.
Assalamu alaikum mutanen Jigawa, kun nuna mana PDP ce take da Jigawa duk ƙaryan da suka yi. Daga yau ta kare, Allah ya yarda za mu karbe Jigawa 2019. PDP!
Tsohon gwamnan Jigawa Sani Lamido da ke zaman babban mai masaukin baki na cewa,
ga sabon shugaban jam'iyyar PDP, ga maganin APC, saboda ga shugaba ya zo zai gan ku koyan uwansa, ya gode muku, sannan nemi addu'arku a kan cewa Allah ya ba PDP a Najeriya, wanda ke wannan mulki ake wanda ka fa a kan son zuciya a kan sharri, a zo a yi mulki na gaskiya. Ku ne amsa, na gode muku, Allah ya saka muku.
Ambassador Ibrahim Kazaure, mataimakin shugaban PDP mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya, ya yi ƙarin haske dangane da manufar shirya jadawalin gangamin.
To wannan taron da ka gani, wannan tsintsayen jam'iyyar PDP ne na Jigawa suka zo su nuna cewa a wancan wanda ya ce saura 70 ya sake lale, su sun fi 70, saboda haka ga yawan su a zuwa kidaya.
Wai bayan haka me kuke nufi da taron?
Taro ne kawai na cewa mun ya zo ga abin da Jigawa take ciki, kuma Jigawa ta nuna mai PDP na nan, ko gobe ma a je daga. Ba a tsoro a sa zaben chairman zaben kankaramin hukumomin jihar Jigawa ranar Saturday. Na gaya maka da ni da kai muka interview, mulkin Najeriya sai PDP. Mulkin Najeriya kowane talaka ya ji ba yunwa a cikinsa sai PDP. In yi mulkin na shekara 16 ka ce wai babu ni, waɗannan fa yanzu shekara ɗaya ake. Ka yi musu addu'a su kai shekara uku din ma. Kafin shekara uku din za su zube su balla da su. Turuga.
Dangane tsarin ƴattinke da PDP ta ce za ta yi amfani da shi wajen fitar da 'yan takara a zaben shekara ta 2019 kuwa, Ambassador Kazaure na cewa,
dalilin da za a yi a nuna wa Najeriya democracy ta nuna a wajen 'yan PDP. Ta nuna.
Ba ka gani akwai kalubale?
Ba abin da wani kalubale, saboda mun yarda da kanmu, waɗanda mutane ke so su ne za a zaɓa daga kansila zuwa shugaban ƙasa.
Ambassador Ibrahim Kazaure kenan, mataimakin shugaban PDP na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Ibrahim Mahmud Kwari. A yayin da 'yan jam'iyyar PDP ta adawa a Najeriya ke ci gaba da caccakar jam'iyyar APC mai mulki da kasa shawo kan matsalar tattalin arziki a ƙasar, a ɗaya hannun wasu jigajigan jam'iyyar ta PDP sun bayyana cewa dole ne a yaba ma ƙoƙarin da shugaba Muhammadu Buhari ke yi ta fannin shawo kan matsalar rikicin Boko Haram da kuma batun yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Bara Dambauci, kuma tsohon sakataren shirye-shiryen jam'iyyar PDP na ƙasa, Alhaji Umaru Dahiru, a hira da manema labarai a Bauchi ya ce ba haka lamurin suke ba, sannan ya ci gaba da cewa
ba haka lamurin yake ba, saboda gwamnatin nan ta zo ta samu aikin zaman lafiya ta fara yin sa, kuma ga aikin tattalin arziki, ga aikin gyara rayuwar jama'a, musamman na yadda za a zauna ƙasa babu cin hanci babu rashawa, wanda shine abin da yake ciccibe tushen ƙasa ya zubar da ita ta lalace. dubu mu yi wasan mu zabo fanko Allah ne ya kawo dalili wanda yasa yanzu muka sabu gyara kuma muna fata wannan gyara Allah ya tabbatar shi
to me abin yi domin saukakawa talakawa da suke ta kokon kuncin rayuwa
ana gwamnatin farar hula ne mai jam'iyyu da yawa wanda yake kuma akwai National Assembly akwai executive akwai judiciary idan judiciary da National Assembly ba su ba da haɗin kai da ya dace ba to executive ba ta samu dama ta aiwatar da abin da take so ta aiwatar ba yanzu muna yanzu ba ido mu gani ba a taɓa budget mai girman da yake ya kai na bana ba amma yanzu ba dama aiwatar da shi saboda akwai kikikaka tsakanin National Assembly da kuma executive to muna fata sun suka daidaita wannan ga bukarin cewa Allah ya so za a samu sauki akan abin da muke ci
shi ma'ana sa albarkacin bakin tsohon dan majalisar dokokin jihar Bauchi kuma dan jami'ar PDP Abdulmumin Hassan Ningi yace suna taya shugaba Buhari addu'a don samun nasarar kudurin da ya sa gaba
ba abin da zamu cewa Buhari na farko zamu masa addu'a a kudurin da ya sa gaba Allah ya bashi ikon cikawa na biyu shine dole mai girma shugaban kasa sai ya ji ya kiji ya gani ya ki gani domin barayi a kasan nan ina jin duk duniya a yanzu babu barayin da suka kai barayin Najeriya karfi su suke da lauyoyi su suke da kudi su suke da bangaren man fetur su suke da dukkan sashi na tattalin arziki to matukar doka ba za ta aiki a kansu ba wallahi Buhari ba inda zai je dan haka kada mai girma shugaban kasa propaganda ta sa ya ja baya akan yaki da cin hanci da rashawa da yake yi mun gani kan cewar kasashen da suka ci gaba yaki da cin hanci da rashawa wannan shine farkon aikin da zai kawo wa kasar ci gaba da kuma karuwar arziki matukar wayannan mutane suna raye kuma suna nan da arzikin su da damar su kamar yadda yanzu aka zuba musu ido suke yi wallahi sai dai Buhari ya zama abin sa ya dawo babu wani abin da za a cimma wanda kuma ba haka muke fata ba dan haka muna kira ga shi mai girma shugaban kasa da ya rufe ido hukunci da ya kamata a yi wa wayannan mutane in za a kashe su ne kasar nan ta zauna lafiya wallahi mu muna goyen baya da duk wanda aka same shi da cin amanar kasa wallahi ya bar duniya domin sauran miliyoyin yan Najeriya 170 su rayu
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya lallan shugaba dai
me sirrin zaman lafiya a gaida Abdulwahab Muhammad Biyo bayan nuna yatsa da kuma tsangwama da ake samu tsakanin al'umma wasu yankunan da aka kwato daga hannun yan Boko Haram abinda aka maida hankali akai yanzu shine yadda za a ci gaba da kawo sasanci tsakanin waɗannan al'ummomin ga Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton
To sai dai kuma don samar da fahimtar juna ne ma sa cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma ta Najeriya wato Institute for Peace and Conflict Resolution gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki da min gano bakin zaren da yake jawabi a wajen taron Jami'in horar da zaman lafiya na cibiyar Mr. Juko Emekamba yace dole fa a kira masu ruwa da tsaki a tsakanin al'umman da ke komawa domin lalubo hanyoyin da za a samu fahimtar juna a tsakanin su.
After this insurgency, a lot has happened. There's a lot of mistrust.
Yace mun ga yato masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban kusan 200. Mun tafi da shi ne a tattauna hanyoyin samar da zaman lafiya tsakanin waɗannan al'ummo. To kuma al'umman yankunan ke cewa na ganin cewa yanzu lamura sun soma daidaita ga da ta bakin wasu 'yan yankin micika.
Sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar kowane wata uku na ce ya kamata state government da kuma federal government tana kiran wanda mutane don a wayarwa jama'a kai don a samu zaman lafiya babu wanda ya fito daga arewacin Najeriya bai da dan uwan musulmi ko kristan ko musulmi babu wannan mutane saboda haka ina kira ga ra'ayin jama'a su yi wa Allah da annabi kar su ci da addini ko da kabilanci ko da wani yare su yi wa Allah da annabi a samu ba abin da ya fi zaman lafiya inda ana zaman lafiya ba za a gudu a dawo yola ba dan muna cin gida
sunana Alhaji Kabiru Jingo alias tsohon soja daga Micika yanzu a yanda muke ciki mutane suna shirye-shiryen koma gida to alhamdulillah shi mai girma gwamna ina sane ya je ya tura delegation din shi zuwa Micika an zo na da shugabannin addini da sarakuna yanda za a shirya wurin mu ya zama wuri daya domin bayan tafiyan ɗan Boko Haram nan an samu matsala ta bambancin addini da kabilanci
wannan mako na zuwa ne yayin da jami'an tsaro da kuma jami'an cibiyar koyar da dabarun mulki ta Najeriya da ke kuru wato Nizu ke ma ziyarar gani da ido a wuraren da aka kwato inda ko suka yaba da halin da ake ciki a yanzu Mr. Jonathan Meru da ke zama muƙaddashin daraktan cibiyar shi jagoranci wannan tawaga na gani da ido
kokari mu ga yanda za a taimaka bayan wannan hargitsi da ka samu yanda mutane za su iya koma wajajensu su fara abubuwan da suke yi. Zaman su a IDP camps ba taimaka musu zai ba for now, because dole su samu abin yi, abin da gwamnati za ta iya yi kaɗan ne. So kowa ya kamata ya koma inda ya fito, kama aikin hannu ko aikin gona.
Yanzu dai fata shi ne Allah tabbatar da zaman lafiya a waɗannan wuraren da aka kwato. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu da wannan maraicen Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. A ci gaban tattaunawarmu da Mrs. Monica Joshua mai gari, manomiya kuma ɗaya daga cikin mata uku 'yan Najeriya da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar 2014 a wata gasar kungiyar Oxfam mai yaki da talauci da kuma rashin adalci a duniya. Za ku ji abin da Mrs. Monica ta yi da kyautar kuɗin da aka bata, amma yanzu ci gaba za ta yi da bayani akan yadda aka yi ta yi nasara a gasar da kuma yadda aka yi ta zo nan Amurka.
An koya mana abubuwa masu kyau sosai a wurin. To a wurin yadda ake koya mana, ana nan ana duba me kike yi a ciki. So da ana gwaji din a wurin aka samu namba 1, number 2 da number 3.
Ke ce number nawa?
Ni ce number 2. To a dalilin da aka kawo ne a nan, ni shugaba ce. A can ana kokari yadda a taimaka mani wayar ma mata kai a wurin, kuma na kokari a shugabancin haka da mun je wurin har muka form wani kungiya, Ogbonge Women Cooperative Society. To it is now over Nigeria. An ce mu 12 din nan kowa ta je ta kafa wannan kungiya. Ni kuma har na riga na kafa, har mun samu certificate da gwamnati.
Na san irin wannan gasa aka dauki na 1, na 2, na 3, akwai wata kyauta mai tsoka, wata babbar kyauta da ake.
An yi man kyautan nan, an bani wata glass mai kyau. Then aka bani kudi 200,000. Kudin nan da na ce maki ba mu gona, na je na siya gona da kudin nan. Ina da gonan da an rubuta Monica Joshua mai gari, na nome ta bana, kake ga amfanin.
To kin yi magana kiwo?
Ina kiwon kaji na nama da na kwai. Ina rike awaki. Akwai lokacin da awaki sun kamu da ciwo, sai na sai da su na siyasa guda. Na da saniya yanzu da awaki guda 7.
Akwai mata da yawa suna zauni, suna da lahiya, suna da ƙarfi, amma kullun za su ce yaya zan yi, yaya zan yi, wayo Allah yaya zan yi. Wace shawara zaki ba irin waɗannan mata?
Shawara na shine mata su tashi, su bi wanda sun riga sun fara yi, za a koyar da su. In sun ji kira ka su ja tsaki, su je su ji. Ya gamshe su aikata, bai yi musu ba su tashi. Shauran da nake so mu ba mata kenan. Yanzu duniya ta canja, kowace mace ta tashi. In ba haka ba, gidajenmu za mu samu wahalu, ga cututtuka kullum. To in kin fito waje abu ya faru, kina da dan kwabo da za ki tare ma kanki mutunci.
Kamar waɗanne irin matsaloli ne manoma suke huskanta, musamman manomiya mace?
Yes, akwai matsaloli sosai. Na ɗaya, gwamnati ba su san ƙanana manoman mata ba. In sun kawo ko abin da zai taimaka kamar ingantaccen iri, taki, ba a ba mata, sai dai maza ne za a ba su. Kuma mace ga ta nan tana fama a gona ba ta da taki, sai in tana da kuɗi ta je kasuwa ta siya mai tsada. Kuma akwai rashin himmantar da mata manoma, ba ana kiransu extension workers. Gwamnati bata same su sosai su bi kauyuka suna koyar da mata manoma a kauyuka ba. Kuma noman zamani shine yana taimaka a yi girbi sosai. amma yanzu ba su tractor sai a wajenmu mace za ta goya yaro tana noma tana rike garma tana noma domin ta taimaka ma kanta to in gwamnati sun taimaka suka ba mu kaman su tractor akwai wani tractor da an ce mace mai goya za ta iya karami ne tana tukawa sai yana noma in gwamnati ba su iya ba mu manyan nan na million ba su ba mu na wannan kaman yadda naji bai wuce 200,000 ba akwai irin ajas don haka akwai abubuwa muna neman ingantaccen iri kuma akwai wahala domin rashin ruwan nan ka dauka shuka mun shuki muna tsammani zai tsira amma ba ruwa to muna son inda hali a ba mu iri wanda zai iya tsaya ga drought din rashin ruwa in ba ruwa zai tsaya lokacin da akwai ruwa sai irin nan ya taho amma wayansu da muna da shi yanzu sai su rube ko tsuntsun su cinye
idan Allah ya kai mu rana ita yau za ku ji koken Mrs. Monica Joshua mai gari da kuma bukatun da ta mika ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a madadin duka mata manoma yanzu a madadinta da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ku huta lahiya sai an jima kadan mu saki haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
Madalla a gaida Halima Jumrau yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara da sakon Salim Abubakar Imam Jingir da Blavice Direban Tanka Jos. Kuka ce haba ƴan kasuwa masu da kwamman fetur da ma gwamnatin Najeriya a gaskiya ya kamata ku sasanta tsakaninku saboda mu talakawan Najeriya muke wahala da wannan matsala na karancin man fetur. Ta gaba ta fito ne daga Ali Usman Takalafiya Birnin Kebbi inda kace kana kira ga sauran jihohin tarayyar Najeriya da su yi koyi da jihar Oyo wajen yanke hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin garkuwa ko satar jama'a da nufin neman kuɗin fansa. Shi kuwa Ilyasu Muhammad Tungan Bako cewa yi manoma da makiyaya ɗan juma ne da ɗan jummai dalilin haka yasa yake roƙon Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin manoma da Fulani makiyaya a ƙasarmu domin wanzuwa zaman lafiya a kowane lokaci. Da ƙarshe sai wata ta fito daga ango malamin makaranta da Sani mai langilange ya wuri kuka ce yunkurin da ƴan majalisun Najeriya ke yi na sayo motoci 36 wannan dai ba da yawon talakawan Najeriya ba ne sannan ba mu goyon bayan wannan lamari. Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin talakawa da adalci.
To madalla kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Rikici da kuma zarge-zargen cewa jam'iyya mai mulki na tace labarai sun kawo koma baya a lokacin da ya kamata a gudanar da bukukuwa a ƙasar Tanzania da ke kudancin Afirka. Yau Talata ake cika shekaru 52 da haɗin kan ƙasa ranar da a shekarar 1964 Tanganyika ta haɗe da tsibirin Zanzibar suka kafa Tanzania. Sai dai shugaban ƙasa John Magufuli mai ra'ayin garan bawul ya soki bikin ranar haɗin kan ƙasan ne ta bana a wani abin da ya bayyana a matsayin matakin rage ɓannar kuɗi. A maimakon haka shugaban ƙasar ya ba da shawara a amfani da kuɗin da za a kashe wajen gudanar da bukukuwan kan gyara hanyoyi. Madugun ƴan tawayen ƙasar Sudan ta kudu Riek Machar ya koma babban birnin ƙasar Juba wani muhimmin matakin da ya yiwu ya kawo ƙarshen yaƙin basasan da ake yi a ƙasar. Wakilin muryar Amurka ya tabbatar da cewa jirgin Machar ya sauka a tashar ƙasa da ƙasa ta Juba yau Talata da rana.
Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.